tun a yau tsarin tattali na Najeriya wani shedani ya je fito da wani abu da ya kira VAT. Duk abin da ka siya a Najeriya sai an cire maka VAT. Duk wanda yake buga waya GSM din nan ko hello kace sai an cire VAT ko na kwabo ne. Katin GSM ko na nawa kace sai an cire VAT. Kuma wani bakano ne ma ya je ya karanta ilimin tattali ya zo ya kirkiro wannan nau'in na ribar. Duk wata karamar hukuma yau sai ka je ka ga office din VAT. Wannan office din na riba ne. Dama Annabi ya ce lokaci zai zo. Za a kira Zinaba da sunanta ba. Sai a ce me? Friendship. Friendship. This is the name of adulteration. Ko adultery a yanzu. Sunan zina kenan. A ce friendship. What is she say? She is my friend. Ai kawai kawata ce. We are just friends. Zina ce. Annabi ya ce ido na zina, hannu na yi, kafa na yi, ya rage farji ya gaskata ko ya ƙaryata. Na ɗaya kenan. Na biyu ya ce za a kira alharini ba da sunan shi ba. Yau sai mutum ya sa alharini, in aka ce haramun ne sai ce a wannan gayu ne fa. Ai Allah ya halatta gayu. Ado ne Allah ya ce a yi gayu ma. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ƙarshen duniya za a rinka yawo tsirara amma da riguna a jika, mini skirt, mini jeans. Wannan tsirara ne ko ba tsirara ba? Amma kuma ga rabin yadi nan a kwankwasanta. Ka taba ta za ta ce no, she's wearing something with her. Saboda haka ku ji wannan jama'a. To sai ce ƙarshen duniya kuma za a kira giya ba da sunanta ba. Yanzu shiga cikin sabon garin Zaria za ka gani shagon giya ya fi shagon mirinda kyau. Shagon giya an shafe shi da fenti, an sa leda, an sa fanka, an sa air condition. Giya ta yi sanyi, ta yi loose. Mirinda ko tana nan kafura tana shan rana, ba ta samu firiji ba. Giya ta samu mukami kuma ba a kiranta da sunanta, ba inda zaka je yanzu kace zaka sha giya. Sai ya ce star ko whiskey ko golda, suna za a bata na wani abu mai mukami. To idan kuka gane wannan jama'a, Annabi ya ce wannan kaskancin ba za a cire muku shi ba har sai kun dawo zuwa ga addinin ku. Jama'ar musulmi, kun ji waɗannan matsalolin, dan Allah a kasuwanninmu akwai irin wannan system na cin riba ko babu? Manoma tsakani da Allah, noma yana hana su ibada ko baya hana su? Makiwata, noma kiwo yana hana su ibada ko baya hana su? To jama'a, mu a wurin mu salafiya da waɗanda suke iyayen gidanmu, Annabi da sahabbai da suka faɗi wannan hadisi suka ruwaito, kun fara jin kaɗan daga halin da ya saka musulmi a halin da suke ciki. Kuma kun fara jin kaɗan daga halin da zai fushe mu. Don haka mu ba mu yarda cewa yau zauna kai ta zikiri har sai ka ga Allah shi ne zai kawo solution ga wannan problem ɗin ba. Wai rashin zikiri ne ya saka mu a wannan halin. Don haka zauna kai ta zikiri har sai ka ga Allah shi kenan matsala ta ƙare. Ba mu yarda cewa wannan zai warware halin da muke ciki ba a yau. Mu ba mu yarda cewa yau zunduma zagi ga sahabban manzon Allah zai fitar da mu halin da muke ciki ba. Kamar yadda ba mu yarda cewa tasa yan dariƙa a gaba da zagi da kafirta su shine zai kawo solution ga problem din mu ba. Amma menene zai kawo solution din? Shine waɗannan abubuwan da muka fara ji a hadisi. In dan kasuwa ne kai ka je ka gyara. Idan manomi ne kai ka je ka gyara. Idan makiwaci ne kai ka je ka gyara. Idan ka gyara na gyara, wance ka gyara, wane ya gyara? To mun fara dawowa zuwa ga addinin mu ko? Sai kaskanci ya dauke. Idan kaskanci ya dauke sai ka ji ayar dazu ta zo, walillahi al-izzatu wa lirasulihi wa lilmu'minina. Sai ka ji Allah ke da izza, manzon Allah ke da izza, sannan mu'minai. Sai ka ga musulmi yana tafiya yana da izza. Yadda su sardauna suka rayu cikin isa, sai mu rayu cikin isa. Yanzu babu wani wanda yake rayuwa yana taka kasa yadda yake so, sai dai kwambo. Kwambo ku ƙarya ne. Kwambo ƙarya ne. Dan yanzu aka ce cat zai sake da guduwa shi ƙarya ne. To kwambo ƙarya ne, amma ana son gaskiya da gaskiya kana tafiya, baka tsoron kowa, baka tsoron yunwa, baka tsoron talauci, Allah kawai kake tsoro. Jama'ar musulmi, kun ji kashi na farko na wa'azin mu. Abinda muke fata, idan Allah ya kai mu gobe, a saurara tukunna da Allah jiki. idan Allah ya kai mu gobe zamu zo mu sake zama zamu karkare wannan wa'azin namu kamar yadda nace wallahi so mun taba akai yau da ikon Allah a gobe zamu tattauna sauran matsalolin da muke ga su suka saka musulmi a halin da suke ciki sannan mu kawo shawarwari yadda musulmi za su bi su fita daga cikin waɗannan halaye kamar yadda na faɗi a farko ina ƙara maimaitawa daga yau wannan wurin da muke wa'azi duk sanda muka ce zami wa'azi a muciya to kawai ka garzayo nan sunan wannan wurin dandalin salafiya jama'a mun fahimci wannan da kyau ko muna addu'a ta musamman Allah ya ji kan iyayenmu da kakanninmu Allah ya dauka ka musulunci da musulmai rusa kafirci da kafirai jama'a sai gobe fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka insha Allah malina man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh godiya ta tabbata ga Allah muna gode mishi muna roƙon Allah ya taimake mu Allah ya tsare mu daga sharrorin kawunan mu da miyagun ayyukan mu wanda Allah ya shiryar da shi babu mai batar da shi kuma wanda ya bata babu mai shiryar da shi ina shaida babu abun bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya kuma lallai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bawan Allah ne kuma manzon Allah ne ira da amincin Allah tabbata gare shi da sahabban shi da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa har zuwa tashin alkiyama jama'ar musulmi masu sauraron mu ido da ido da waɗanda suke ainihin za su saurare mu ta hanyar na'urorin bature dangane da CD ko video ko audio muna yi muku sallama irin ta addinin musulunci kamar yadda muka gabatar da farko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam yanzu da muke magana kwatankwacin karfe 9 ne da ainihin wato minti 10 na daren litinin wanda ya daidai da daren 28 ga watan ramadan hijira na da shekara 1426 daidai da 30 ga watan oktoba shekara ta 2005 jama'ar musulmi muna zaune ne a fagen da jiya muka sanya mushi suna da cewa dandalin salafiya da ke number 7 Zobe Road muciya sabon garin Zaria ko kuma inda aka fi sani da ofishin albani kofar gidan dattijan arziki irin albarka Alhaji Muhammadu Tata Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi muna tawassuli da alqur'ani da sunayen Allah da siffofin Allah baki daya waɗanda muka sani da ma waɗanda ba mu sani ba Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi Allah ya daukaka darajojin shi a cikin aljanna firdausi haka kuma muke addu'a zuwa ga iyayenmu da kakanninmu da malamanmu da malaman malamanmu da al'ummar musulmi baki daya waɗanda suka riga mu lahira da imani jama'ar musulmi wannan shine dare na biyu na zangon wa'azozi da muke gabatarwa kuma insha Allah shine na ƙarshe dangane da taken wa'azin mu da muka ambace shi da cewa nasara muke so mu ci ba masara ba ajiya sai da muka fassara ina manufar sanya wannan wa'azi wannan take muka ce galibin mutane yau talauci ya dake su dukan da ya galabaita su har sun waye gari ba sa tunanin Allah ba sa tunanin addini ba sa tunanin makomar su lahira ba sa tunanin yaya za su tarbiyyanci ƴaƴansu yaya za su fuskanci Allah ranar alkiyama duk wanda ka taba sai ya ce masara me yasa baka sa ƴaƴanka a makaranta ba sai ya ce masara me yasa gidanka ka kasa gyara shi sai ya ce masara ka sai fegi me yasa ka sai da shi sai ya ce masara duk abin da ka taba mutane sai su ce masara amma kar ku manta masaran nan fa al'ummar nan da ke kuka da ita a wannan lokacin sun wulakanta ta kamar shekaru 20 da suka wuce sakamakon su ba sa bin jam'iyyar da take da hoton gida da masara sai suka rinka daukan masara suna ainihin janta a ƙasa suna wulakanta ta to shine Allah madaukakin sarki ya juye sama ta dawo ƙasa masarar da ake sawa a bayan Vespa ana janta masarar da ake sawa a ainihin jikin kura ko mota ana janta a ƙasa ana wulakanta ta tun daga wannan shekarar da aka yi mata wannan wulakancin aka yi wa Allah karan tsaye dangane da baiwar shi, sai Allah ya juyo da Masara take wahalar da su har suka waye gari sun manta da Allah, sai Masara kawai suke tunani. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. To shine muka ce mu ba Masara muke son ci ba, amma Nasara muke son mu ci, domin za mu iya rayuwa ba tare da ainihin Masara ba, kamar yadda na ɗauko daga babban malami al-Imam Abu Abdullah Muhammad Shamsuddin al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziya yace, muna iya rayuwa ba tare da mun ci ko mun sha ko mun shaki iska ba, domin iyakacinta dai kawai mu mutu. Idan muka mutu kuwa rayukan ne suka rabu da gangunan jukkuna, amma addini mu bai lalace ba. Amma ba za mu iya rayuwa ba ba tare da shari'ar Allah ba. Shari'ar Allah din nan tana daga cikin nasarorin da muke fatar mu cimma, mu ga ainihin tabbatuwar su a ainihin bayan ƙasa a cikin wannan ainihin rayuwa da muke tafiya akai. To ajiya sai na ce, da farko tukuna ya kamata a gane halin da musulmi suka samu kansu a ciki a yau, na cewa ane musu kisan kare dangi, ana rusa gidajensu, ana rusa gonakinsu, ana korarsu daga ƙasashensu, ana bombardment a kan masallatansu, ana rugurguza su da bama-bamai. Duk inda ka kama wata tasha ta labarai, ta rediyo, ta talabijin, jarida ce ka buɗe, musulmi za ka ga anewa haka. To jama'a, me ye zafi ne? Menene ya faru? Me ya ja musulmi suka fada haka? Shine sai na kawo takaitattun bayanai waɗanda ajiya a takaice na kawo su, a yau zan buɗa su. Sai na ce, sai wasu suke ganin abin da ya kai musulmi ga fadawa wannan halin shine me? Shine rashin ƙarfin soja, rashin iya kimiyya da fasaha. Ina ma'anar wannan? To a ƙarƙashin wannan sai a ce, to duk yadda za a yi musulmi su yi ƙoƙari su tsururuci ƙarfin soja, su tara ƙarfin soja, zan suna da ƙarfin soja, yadda yake za su iya kare kansu daga duk irin wannan hari waɗanda maƙiyansu za su iya kawo musu, don su kwashi dukiyarsu ko su kashe su ko su lalata musu ƙasa ko su wulaƙanta musu ƴaƴa da mata. Sai suka ce kawai manufa mafita ita ce a samar da ƙarfin soja mai nagarta. Bangare na biyu su ne suka ce mafita kawai dangane da wannan ita ce a koma a kama ɗariƙun sufaye gadan-gadan, a karɓi zikirorinsu da falalolinsu, a ba a karɓi irin tarbiyya da suke bayarwa, a yadda su ɗibi mutane su zuba su a halwa, su yi ta zikiri, su zauna ba ci ba sha har gwargwadon kwanakin da suka kayyade ma masu wannan ainihin karɓan ɗariƙu nasu, yadda har sai ka ga Allah. To daga ran da ka ga Allah shi kenan ka ci nasara kenan. Don haka irin wannan nasarar ita ce suke nema. Ɓangare na uku suka ce su kuma abin da suke gani kaɗai yau matsala da ta hana cin nasara ita ce waɗannan ɗariƙun sufayen. Don haka ai ta bi ana wa'azi kwana-kwana, lungu-lungu, ana rugurguza su da kafurta su, kar a taɓo wata matsala kowace iri. Waɗannan irin mutanen sai muka ga sun fara irin wannan aiki fiye da shekaru 30 da suka wuce, kuma har yau in suka kafa wa'azi a wani wuri ba su da abin da za su hara sai irin waɗannan ƴan ɗariƙun sufaye, don suna ganin in sun samu ƙarshen ƴan ɗariƙun to su sun ci nasara. Waɗannan su ne ɓangare na biyu. Ɓangare na uku, afuwan, ɓangare na huɗu su kuma abin da ainihin suke gani shine a yi yunƙuri a samu a tattara ƙarfi da gwargwadon abin da ya sauƙaƙa, a faɗa wa gwamnatoci irin waɗannan na zamani, gwamnatocin gargajiya, gwamnatocin mulkin soja, gwamnatocin siyasa, a faɗa musu a yaƙe su. In an yi nasara an ƙwaci gwamnati, an yi nasara. Amma ba a yi nasara ba sun karkashe waɗannan mutane, sun yi nasara don sun samu shahada kenan. Wasu mutane suna da ainihin irin tunanin wannan hanya ita ce mafita, kuma ita za ta yi maganin halin da al'umma suka ainihin samu kansu a ciki. Bangare na biyar, waɗanda jiya na takaita su ban kawo su ba, shine akwai wasu waɗanda suke ganin mafita kawai ita ce a bar waɗannan garuruka da ake zauna, a koma dazuka a zauna. Saboda me? Saboda wannan rayuwa ta lalace, zama a cikin wannan rayuwar kuma zai lalata duk wanda ya zauna.
irin waɗannan mutanen sai su janye ina su sai su je su sari daji sai su kafa gari sai su zaman su ba ruwan su da kowa sai dai su shigo dazuzzuka ai garuruka su zo su ci kasuwa sai su koma kuma suna ganin duk wanda bai hijira ya koma irin waɗannan garurukan ba to ba musulmi bane kafiri ne wanda ko ya hijira ya koma wannan gari to ya ci nasara dan haka su irin waɗannan mutanen abinda suke ganin ya saka musulmi a halin yau shine zama a waɗannan kazaman garuruka to mafita shine a fita daga garurukan a koma daji jama'ar musulmi waɗannan su ne jimillar abinda bincike na ya gano mini na ƙungiyoyi waɗanda da ɗariƙoƙi da mazhabobi da afkar philosophers waɗanda suke da tunanin ganin waɗannan su ne matsaloli kuma ga hanyoyinsu idan muka dawo muka dubi kashi na farko waɗannan kashin 'yan boko ne waɗanda ba su san addini ba amma kuma suna son addinin sai suke ganin hanyar da za a yi ai ta matsawa yaranmu su shiga aikin soja su shiga ɗan sanda da custom yaranmu su kware game da harkokin physics chemistry biology engineering da duk fannonin kimiyya da fasaha in aka samu aka cike waɗannan gurabu to za a waye gari musulmi sun yi ƙarfi a cikin wannan rayuwa suna da kimiyya da fasaha yadda babu yadda za a yi a sake togado su balle a ci zarafinsu ta wajen kisansu ko nakasa zuriyarsu ko lalata ainihin ƙasashensu ina fatar mun gane waɗannan mutanen kamar yadda na faɗi 'yan boko ne waɗanda masu kishin addini masu san addinin amma kuma ba su san addinin ba nau'i na biyu waɗanda suke ganin ainihin wato a kafa ɗariƙu na sufaye a yi ta bayar da ainihin wato ɗariƙa da wazifa ga matasa da 'yan mata da dattawa waɗanda in kowa ya koma ya shiga tarbiyya ya koma yana zikiri ba ruwan shi da kowa sai zuciyar shi ta gyaru wani ma zuciyar shi ta gyaru wani ma ya gyaru yana mutuwa shikenan sai ya je sai ya sadu da Allahn da ya da'awar ya gani a nan duniya masu wannan tunanin galibin su 'yan ɗariƙar tijjaniya su suka fi yawa sa'annan kaɗan daga ciki 'yan ɗariƙar kadiriya shi yasa 'yan ɗariƙar tijjaniya a waɗannan zamunna da waɗannan lokuta da kwanaki sai suka zage wajen ba da ɗariƙa don haka za ka ga suna fantsama ɗariƙa a kan kowa sai ka ga saurayi yana yawo da taba a hannun dama amma ga carbi an ba shi zungurere da tutoci a hannun hagu yana runguma da budurwa wadda zai je lalata da ita amma ga carbi an ba shi ɗariƙa ma'ana ba a damu da halin da ya samu kanshi na lalacewa ba kawai abinda ake tunani in dai ya karɓi wannan wazifa ne a rinka ganin mutane na yawo da carbuna da tutoci to shikenan an ci nasara kenan to masu wannan tunanin kenan na uku masu ganin cewa waɗannan 'yan ɗariƙar su suka haifar da matsala don haka maganin mafita kawai a yi ta yawo ana kafa wa'azi tun daga anguwa-anguwa zuwa ƙananan hukumomi zuwa jihohi zuwa matakai na ƙasa har ma masu wannan tunanin sun taɓa zuwa sun kafa wa'azi a cikin Makka hukumar gwamnatin Saudiya ta kama su suna da'awar cewa kadai abu ai ta kafirta masu bin ɗariƙan nan ya zama babu wani babban abu da za a tasa gaba irin wannan wa'azin kamar yadda na faɗi a baya shi yasa wannan irin da'awar an fara ta kamar shekaru 30 har yau masu wannan manufar in suka kafa wa'azi ba su da waɗanda za su surfata sai ainihin 'yan ɗariƙa sakamakon wannan har al'ummar da ke taruwa suna cika taron wa'azinsu suka daina taruwa saboda sun san matsalar dai guda ɗaya ce ita kenan za a tattauna a magana ce akan dan ɗariƙa kawai za a tattauna kuma ya ji ya sake ji an yi a Fatas kuma an yi a Gombe an yi a Kaltungo an yi a Taraba an yi a Jalingo a ina ne ba a yi ba birnin Kebbi an yi Sokoto an yi ko ina matsalar kenan dan hakan an yi gayyata wa'azin sai ya zama mabiyan ma sun yi rauni dangane da zuwa saboda maudu'in guda ɗaya ne manufar kuma kenan da ake ganin za a cimma a ci nasara domin ana ganin waɗannan mutanen masu ɗariƙun su ne kawai suka kawo ainihin matsala Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye nau'i na huɗu su kuma waɗannan nau'in sun kasu kashi biyu akwai waɗanda suke da'awar su ahli sunna ne wal jama'a haka suke kiran kansu
akwai kuma waɗanda suke kiran kansu su ɗan ikhwanul muslimuna ne, wato su muslim brotherhood ne, ma'ana su ne masu ganin cewa babu abin da ya haddasar da matsaloli a zamanin nan sai irin waɗannan gwamnatoci da waɗannan sojoji da waɗannan ƴan sanda. Don haka a ƙarƙashin fahimtar waɗannan mutanen a samu makamai komai ƙanƙanta su, a je a afkawa gwamnati mafi kusa, hukumar ƴan sanda mafi kusa, hukumar sojoji mafi kusa, hukumar custom mafi kusa, sarkin gargajiya mafi kusa. Waɗannan kamar yadda na faɗi an samu burbushinsu a jihohin Yobe da Taraba, an samu burbushinsu a jihohin Nasarawa da Kano, a afwan jihohin Niger, an samu burbushin waɗannan a jihohin Kogi da Kwara da Lagos, a yayin da suka haɗu suka ainihin wato tayarma duk inda suka ga wani police station sai su fada mishi da yaki. Sun yi haka a Yobe, sun yi haka a Maiduguri da jihar Borno baki daya, sun rinka bi suna afkawa ƴan sanda da sojoji da gwamnatoci makamantan waɗannan. Waɗannan kamar yadda nace sai suka kasu kashi biyu, akwai waɗanda ke da tunanin su brotherhood ne. Ina son ku fahimta jama'a, akwai bambanci tsakanin ƴan brothers da ƴan shi'a, domin wannan na daga matsalar da ta faru a Najeriya wanda da yawancin mutane ba su bambanta ƴan brothers da ƴan shi'a, ƴan shi'a daban ƴan brothers daban. Amma yanzu zamani ya zo, al'amarin ya fara fitowa ƙarara, ƴan brothers suna fitowa suna bayyana irin manufofinsu, ƴan shi'a kuma suna bayyana irin manufofinsu. To waɗannan ainihin su ne nake faɗin cewa sun kasu kashi biyu, akwai masu ainihin ganin cewa su ahlus sunna ne wal jama'a, su ne aka samu a jihar Yobe da Borno da makamantan da na buga misali. Bayan wannan akwai kuma kashi na biyar, wanda kashi na biyar din nan su kuma suna kiran kansu ashabul hijra. Ashabul hijra waɗannan mutanen suna barin cikin garuruka, suna ganin garuruka sun lalace, don haka sai su tafi su kafa garuruka a gefe guda. Galibin masu wannan tunanin ba ruwansu da kowa, za su je su kafa gari ne kawai a daji su zaman su. An samu irin wannan a jihar Niger a ƙarƙashin shugabancin wani ɗan Sudan mai suna Bashir, da ya zo ya kawo wannan fikira a Kano, aka yi ta zama ana dambarwa da shi. Ni ɗin nan mun zauna da su kamar kusan shekaru 17 da suka wuce, da wani mutum mai suna Ahmad Bamba, a lokacin ma ban san Dr. Ahmad bane, da kuma Malam Abba Koki na ainihin Kano, ɗaya daga cikin malaman ƙungiyar Izala ɓangaren Kaduna. Aka zauna da waɗannan mutane, daga ƙarshe dai sai suka ce dukkan wanda ke zauna a garuruka irin waɗannan to ya zama kafiri, har sai yayi hijira ya koma garin da suka kafa a can jihar Niger a hanyar ainihin Lagos, suka sanya wa garin Darul Islam. To waɗannan su ne nau'i na biyar. Nau'i na shida waɗanda jiya na kawo su in ba ku manta ba, su ne waɗanda suke ganin ai waɗanda duk suka haifar da matsala a cikin addinin nan su ne matan manzon Allah Aisha da Hafsa, su suka jawo musulunci ya rikice, sannan sai Abubakar da Umar iyayen waɗannan, sannan sai sahabbai irin su Usmanu, irin su Muawiya, da ƴaƴansu irin su Yazid, da iyayensu irin su Abu Sufyana, da waɗanda suka rike musu gwamnatoci ko kantomomi irin su Mughiratu bin Shu'ba. Don haka masu wannan tunanin suna ga tunda waɗannan irin tawaga su suka haifar da matsala a musuluncin nan, to mafita kawai shine a rinka tsine musu albarka, ana zinduma musu zagi, ana yi musu kazafi, kazafin har sai da ya kai ido ya rufe ya kai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Domin in mutum ya dubi matarka ya ce mata mazinaciya, to wannan kazafin ya kai gare ka kenan. Domin manzon Allah har ya rasu ya rasu ya yarda Aisha matar shi ce tsarkakakkiya ce, amma har yau ƴan shi'a suna danganta zina zuwa ga ainihin as-sayyida Aisha, kamar yadda munafukai a zamaninta suka danganta ainihin zina zuwa gare ta. Har ma ta kai ma wani kasurgumin ɗan shi'a a ƙasar Iran yana cewa maniyin da manzon Allah ya zuba wa Aisha a wajen jima'i sai Allah ya babbaka maniyin a wutar jahannama, saboda maniyin na manzon Allah ne, amma tunda yana jikin Aisha, Aisha za ta shiga wuta, to wannan maniyin ma sai ya kodu. To wannan kun ga abinda suke gani matsala shine waɗannan mata na manzon Allah da ainihin sahabban nan. Don haka sai su cika titina suna zagin su,
ko dai su zage su da sunayen su karara kaje suna cewa Allah ya tsine wa Abubakar da Umar da Usmanu da Aisha da Hafsa da Muawiya da Abu Sufyana da Yazid da Mughira suna tsine musu albarka in kuma sun so su yi dungu sai su koma suna cewa Allah ya tsine wa Umayyawa don aka ce Allah ya tsine wa Umayyawa suwaye Umayyawa Banu Umayya kabilar su Usmanu kenan yanzu idan mutun yau yazo aka samu wani dan bazazzagi mara kunya ya miƙe yana cewa Allah ya tsine wa bare bare ya cika titin Zaria yana kewayawa mutun na farko da wannan sunan wannan zagin zai fara jira a kan shi anan kurkusa shine sarkin Zazzau Jafaru dan Isyaku haka ne ko ba haka ba haka abin yake to a ƙarƙashin wannan sai ya zama kenan dukkan wani bazazzagi mai kishi hankalin shi zai tashi ko ba zai tashi ba zai tashi to haka dukkan musulmi mai kishi in yaji ana zindimawa Aisha zagi ana tsine mata albarka ana zagin Abubakar da Umar da Usmanu ana la'antar Muawiya da Yazid da Abu Sufyana hankalin shi zai tashi saboda me saboda waɗannan yara kwangila ce aka dauko aka ba su suke dakwanta ba su sani ba to da wannan ne shi yasa muke fadakar da dukkan musulmin da ke jin Hausa baki daya yayi kokari ya samu wannan littafi gashi wani malami ne ya rubuta shi daga Jami'ar Usman Dan Fodio ta Sokoto daga cibiyar nazarin addinin musulunci sunan malamin Dr. Umar Muhammad Labdo sunan littafin kuma bacin ta farkin yan Shi'a da aqidunsu kowanne musulmi duk inda ka ji wannan kasar nawa idan baka samu kofin wannan littafi ba ka garzayo ka taho kana zuwa zaka samu ko kofi dubu haka nan duk wanda yayi shakkar kafircin sa shi ma kafiri ne wanda ya kafirta sahabban manzon Allah kafiri ne idan kai kuma ka zo kana tantama game da shakkar wannan kafircin wannan da ya kafirta sahabbai kai ma ka bi shi kun tafi dan hodiyo ya faɗi wannan maganar tana nan cikin wannan littafin malamin ya kawo ta karara daga cikin littafin da dan fodiyo ya rubuta da hannun shi to shi yasa wannan littafin na daga bala'in da ya rike wa ƴan Shi'an Najeriya yanzu makogoro saboda da Hausa aka rubuta na biyu dukkan maganganun da ya dibo daga littafin sa ya dibo kai tsaye ya dibo sannan duk abin da kake da tambaya dangane da wannan malami bai boye ba sai da ya kawo lambobin wayan shi ya kawo 080-431-62-300 MTEL kenan sannan ya kawo 080-350-54-201 sannan ya sake kawo 080-26-59-6528 waɗannan lambobi ne kai tsaye musamman biyun ƙarshe da MTN ɗin da V-Mobile ɗin kai tsaye in ka buga za ka same shi duk abin da zaka faɗa kuma an faɗa mai wasu sun buga sun zage shi wasu sun yi text sun tsine mai albarka amma haza laish fil gulla wannan ba zai maganin kishirwar da take damun ka ba matsala ita ce zaka iya ƙaryata shi akan maganganun da ya dibo daga littafan na ƴan Shi'a ya kawo sannan daga ƙarshe ya bada shawara zuwa ga ainihin musulmin kasar nan da kuma ainihin ita gwamnatin kasar nan wadda take rufa-rufa tana ainihin rufa wa ƴan Shi'a da irin makircin da zai biyo bayan sakamakon wannan ainihin munafincin nata. Allah madaukakin sarki ya kiyaye.
Amin.
To masu wannan tunanin kamar yadda na faɗi su ne ƴan Shi'a masu bin aqidar Rafidanci da mazhabin Ja'afariyanci. To sai dai akwai fitina da ta kunno musu kuma a Najeriya a yanzu. Fitinar da ta kunno wa ƴan Shi'an Najeriya a yanzu shine banda fitinar da suka kira fitina ta wayiya aka samu wasu suka dare suka yi wazazzaki ta waye su ne su Ahmad Shu'aibu su ne su Aliyu Tukur-tukur da makamantansu suka ce su ba za su yi Shi'a ba musulunci za su banda wannan yanzu akwai fitinar da ta danno wa Shi'a ta kuma danno wa zazzakiya ita ce fitinar wani kuma da ya je yo karatu a Iran ya dawo ya zo yana kiran su zazzaki da mabiyansu kuma ƴan daba shine Hamza Lawal yana nan wani matashi ne shi ma kuma a Kaduna zaka ji yana tamsiri zaka ji yana karatun falsafa da mantiki duk zaka ji waɗannan baki daya. Yanzu yana ta kwashe wa zazzaki mabiya, yana kawo maganganun da muka faɗi cewa su san cewa zazzaki ba karatu ne ba, zazzaki yana tura su suna rashin kunya. Yace a cikin tsarin tafiyar su ta shi'a babu cewa dan wani yayi magana shi'a a ce aje a dake shi, aje a kashe shi, aje ayi kaza. Yace ana bayani ne na ilimi. To su kuma waɗannan ba ilimi, tunda ba ilimi sai me? Sai naushi, sai fada. To shi ne sai yake kiran su ƴan daba. Dan haka yanzu dan shi'a Najeriya in yazo tukuna tambayar da za ka yi mishi, zazzakiya kake bi ko kuwa hamziya? Which one you dey? Tambayar farko kenan, wacce kake bi? Ta ƴan daba kake bi ko kuwa ta masu karatun shi'a?
Allahu akbar.
To yanzu matsalar da suke ciki kenan. Allah madaukakin sarki ya mana taimako.
Amin.
To sai muka ce mu kuma musulmi masu bin tafarkin salaf, suwaye salaf? Su ne annabi da sahabbai da tabi'ai da atba'ut tabi'ina da kuma ahlul baiti, waɗanda shi annabi din ya dunkule a cikin hadisi ya ce khairun nasi qarni thumma allazina yalunahum thumma allazina yalunahum, ya ce waɗanda suka fi kowa su ne zamanin da annabi ya rayu. Don haka annabi shi ne shugaban wannan zamanin, annabi ya fi kowa. To shi ne shugaban salaf, sannan sai sahabbai, ga kuma ƴan gidan annabi tun daga matan shi da ƴaƴan shi, sannan sai ka taho kan tabi'ai irin su Sa'id ibn al-Musayyib, sannan sai tabi'ut tabi'ina irin su Imam Malik. To waɗannan in ka tattaro tun daga kan tabi'ut tabi'ina su Imam Malik har zuwa kan manzon Allah, su ake kira salaf. Dan haka duk sanda ka ji mun ce mu kuma muna bin alqur'ani da hadisi ne a bisa fassarar salaf, to ka ji abin da muke nufi. Muna nufin duk wata fassara da aka yi game da aqida, game da abin da ya shafi addini jimillar shi da tafsilin shi, in dai ya wuce wannan zamanin to bamu yarda da ita ba. Fassarar da muka yarda da ita ita ce daga zamanin annabi da sahabbai, tabi'ai atba'u tabi'ina, to anan muka tsaya da addini. Bamu yarda da duk wata fassara da duk wani abu da aka yi bayan nan ba, sai dai in ya dace da wanda yake a wancan zamani. Wannan shine abin da ake nufi da salaf. To mu da muke bin wannan tafarkin, to mu ne salafiya. In ka kira mu salaf kai kuskure, saboda ka ba mu mukamin da bamu kai ba. To mu ba kungiya bane. Masu cewa mu kungiya ne sun yi kuskure, amma muna bayyana tafarkin da muke bin Qur'ani da hadisi ne. Waɗanda ba su yarda da wannan tafarkin ba, su kuma ana kiran su khalaf. Khalaf kuma su ne tun daga kan in ka cire zamanin atba'u tabi'ina, to tun daga ƙasa da su maliku har kiyama ta tashi su ake kira khalaf. Waɗannan mutanen su suka ce ba su yarda da fassarar annabi da sahabbai da tabi'ai a wajen aqida da komai ba, sai suka ce don haka za su kawo nasu fassarorin. Sai muka ce to kamar yadda ba ku yarda da na annabi har zuwa kan su Imam Malik ba, mu ma ba mu yarda da ku ba, ba mu yarda da karatunku ba, ba mu yarda da komai naku ba, ba kuma ma buƙatar komai a wurinku gaba ɗaya, domin fa kullu khairin fittiba'i man salafa wa kullu sharrin fittida'i man khalafa. Duk alheri ya tattaru akan ainihin wato biyayyar salaf, dukkan sharri ya tattaru akan bid'o'i da ƴan baya ɗin nan suka ƙirƙiro. Mu ba ƙungiya ba ne, sai dai daga cikinmu akwai waɗanda suke shiga cikin wasu ƙungiyoyi. In mutum ya shiga ƙungiya, ba ma ce mishi ya yi wani laifi, sai dai abin da muke ce mishi ya yi a hankali da sharrin ƙungiyanci, domin ƙungiya tana tattare da ƙungiyanci kamar yadda sanannen abu ne. In har aka kafa wata ƙungiya dangane da ƙabila, to abin da zai fara biyo baya shi ne me? Ƙabilanci. In kuka ce kun kafa ƙungiyar Nufawa, ƙungiyar Yarabawa, ƙungiyar Inyamurai, ƙungiyar Katafawa, a halin dukkanku musulmi ne. To matsalar ita ce ran da wani abu ya samu wani wanda yake Inyamuri ne musulmi ko kuma ƙungiyar Hausawa ce, sai ku nuna to ai ba ɗan ƙungiyarku ba ne. To in har za ku nuna haka, gashi musulmi amma tunda shi Bahaushe ne ko Inyamuri ne ko kaza, duk da musulmi ne ba za ku kula da shi ba, to sai a ce to sharrin kungiya ya biyo baya kenan, to an samu kungiyanci kenan. To in haka ne, sai mu ce to wannan kungiyar ta zama sharri. Amma in kungiya ce za a kafa ta aje a yi aikin alkhairi, a yada addinin musulunci, a musuluntar da maguzawa, a kai hidima zuwa ga inda ake bukata, a kashin gaskiya ko da mu ba mu shiga ba, wallahi ba ma ganin ID game da wannan. Amma matukar kungiyanci ya fara shigowa, kana ganin cewa duk malamin da ba dan kungiyarka ba in ya faɗi magana baka yadda da shi ba, to wannan kuma sharri ya taho, sai a ce Allah madaukakin sarki ya kiyaye. To tambayar anan kamar yadda na gabatar jiya shine, yayin da kuka ji su waɗancan tun daga ƴan izala da ƴan dariqa da ƴan shi'a da ƴan ikhwan da ƴan hijira, kowanne ya kawo abubuwan da yake gani su ne matsala har da ƴan boko ko, to mu kuma musulmi masu bin tafarkin salaf, menene muke gani ya saka al'ummar musulmi a halin da suke ciki a yau, kuma waɗanne hanyoyi za a bi a fita? In ba ku manta ba, a jiya na lissafa kaɗan daga abubuwan da suka saka musulmi a wannan halin, amma bari in ɗanyo bita su kaɗan. Muka ce na ɗaya akwai san duniya, haka ne? San duniya muka ce yana farfasuwa zuwa ga shagaltuwa da soyayyar mata. Idan ka jarabtu da bala'in son mata, matan aure ne har idan ka yi rufe ka zama auri saka, to ka zama mai son duniya, duniya ta kama ka da fatsarta. Mata ne na zinace-zinace har ya zama yau ka kama wannan gobe ka kama wancin, to duniya ta kama ka da fatsarta. A yawo kake kamar yadda bunsuru yake yawo, kawai kana neman ina za ka samu inda za ka zazzage sha'awarka, son duniya ya kama ka don ka shagaltu da soyayyar mata. Sannan shagaltuwa da ƴaƴanka har su batar da kai ka rabu da addinin Allah. Sannan shagaltuwa da dukiya. Sannan shagaltuwa da ainihin wato ƙasaitattun ababen hawa kamar dawakai, alfadarai, motoci da makamantansu. Sannan kuma shagaltuwa da kiwon dabbobi kamar su raƙuma, shanu, ƙananan bisashe, kiwon kifi, kiwon kaji, kiwon zuma, yanzan ka shagaltu da waɗannan abubuwa. Sannan sai kuma muka ce har wa yau, na daga matsalolin da muke ganin ya kawo wa mutane halin da suke ciki a yau, shagaltuwa da kayan noma. Kayan noma a nan banda noman ma tukuna, banda abincin. Kaga mutum garin neman taki ya rasa sallah, kaga mutum garin zai je ya samo ainihin katafila da za ta yi mishi aiki, kaga ya wulakantar da addinin shi. To da wannan ne Bukhari ya rawaito hadisi, wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga wani gida sai ya ga kayan noma, fatanya da magirbi, sai ya ce duk gidan da wannan ya shiga to kaskanci ya shiga gidan. Ba annabi yana kyamatawa bane game da noma, abin da yake nufi dukkan mutumin da ya shigar da waɗannan kayan gidan shi har suka hana shi addini, to kaskanci ya shige shi. Don in ba haka ba, annabi ya kwadaitar game da noma, game da ciyarwa, har yana cewa idan kiyama ka hangi za ta tashi, akwai ice da za ka dasa a hannunka kakkafa sa, imar maza ka dasa. Ai kaga kwadaitarwa ce. Ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa yake yi, idan mutum ya noma wani abu, tsuntsu ko dabba ko mutum ya ci, sai an bashi ladan sadaka. Duk waɗannan hadisai ne sahihai. To ashe noman da annabi yake kwadaitarwa ko kayan noma su ne waɗanda ke tafe da matsala irin ta shagaltarwa game da addini. Allah madaukakin sarki ya shirye da mu. Ina fatar mun ga daidai na kallon shi. Sai sahabbai suka ce ya manzo Allah ya kuma ka kauda kai, sai ya ce eh, kurar da ke tattare da shi ne ƴan matan shi na aljanna suka zo suna kakkaɓe mai, shi ne na kauda kai dan kar in kallar mishi matan shi. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? To kun ga rayuwar haka take. Sai Allah ya musu kirari yake cewa wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwata, waɗanda aka kashe su ta farkin ta da addinin Allah karka taba tsammani, ba ma wai tabbas ba, karka taba samun shakka, karka tsammaci ma cewa wai mutuwa suka yi, a'a bal ahya'un inda rabbihim yurzaquna, suna nan da rai suna cin arziki a wurin Allah. Hadisi ya zo sahihi a cikin littafin Sahihu Muslim da Musnadul Imam Ahmad, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ga wani saurayi Jabir kullun sai ya tagumi haka,
sai manzo Allah ya kira shi ya tambaye shi Jabiru me ke sa ka tagumi sai ce ya manzo Allah ya za ai bazan yi tagumi ba bayan an kashe mahaifina a wurin yakin Uhud na waye gari na gaji bashi da bazan iya biya ba ga masu bashi sun gallabe ni in zo in dauki gonar da muka gada in je in raba musu sannan na biyu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya wato mahaifina ya bar ƴaƴa guda tara ƴan mata kanana ya ce in yi tarbiyar su kuma in aurar da su in sun girma ni ma kuma ga ni saurayi ko auren fari ban yi ba yace sannan kuma ga jimamin mutuwar mahaifina yaro ne karami ni ga rigingimin rayuwa ga rigingimin bashi ga tarbiyar ƴaƴa yace shi yasa kullun sai ka ganni nayi tagumi kuma manzo Allah ya hana tagumi to sai yace to ka kwantar da hankalinka ya kai Jabir yace dangane da mahaifinka dai ka daina takaicin mahaifinka ya rasu domin kuwa mahaifinka Allah bai taba magana da wani mutum gaba da gaba ba bayan ya mutu sai mahaifinka yace sa'ad da mahaifinka ya rasu sai Allah ya dauko shi sai ya ajiye shi gaban shi yace ya kai wannan bawa nawa ga girma ya kama ka ka tsufa wajen shekarar shi 70 ya tafi jihadi aka yanke shi a cinye ya dafe wurin har aka kai shi kabari ya ki daga hannun shi akan wurin da aka yanke shi yace me kake so in yi maka yace ya Allah tunda nake ban taba jin zaki irin na mutuwar shahada ba na ji zakin mutuwar da nake abin da nake so arzikin da nake so alfarmar da nake roko a wurinka ita ce ka koma da ni duniya in sake shiga jihadi a kashe ni dan in sake dandana zakin mutuwar nan da naji dazu sai Allah yace kash sai dai nayi alƙawari ga dukkanin wanda ya mutu a cikin wannan al'ummar taku ba za a taba komawa da shi duniya ba amma roki wata alfarmar sai yace to abinda nake so ya Allah ka baiwa ƴan baya mutanen duniya labarin halin da muke ciki na ni'ima da rahama shine Allah ya saukar da wannan aya wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaquna farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna billadhina lam yalhaqu bihim alla khawfun 'alayhim wala hum yahzanun yastabshiruna bi fadlin min Allahi wa fadlin wa anna Allaha dhu fadlin bi ni'matin min Allahi an fahimci wannan da kyau ko Allah ya saukar da waɗannan ayoyi akan baban Jabiru cewa waɗanda aka kashe su wajen yaki kar ka taba tunanin sun yi mutuwa saboda waɗannan mutanen suna a saurara jama'a suna cikin farin ciki suna cikin rahama Allah madaukakin sarki har suna albishir cewa a gaya wa ƴan baya ga irin falalar da suke ciki wannan falala ce ta shahada ko ba falalar shahada ba to qur'ani kenan jama'a hadisi fa karanta littafin mu'jam at-tabarani al-kabir da isnadi sahihi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace mutumin da ya mutuwar shahada digar farko da jinin shi zai yi kasa Allah zai gafarta mai baki daya Allahu Akbar sannan falala ta uku Allah zai daura mishi aure a nan take da ƴan matan aljanna sannan daraja ta uku ita ce Allah zai bashi damar ya ceci dangin shi mutum 70
Allahu Akbar
bawan Allah ka kirga ka gani kana da dangi 70 ma kuwa 70 ba wasa bace dangin iya da baba za a baka damar ka ceci mutum 70 ranar alkiyama Allah ya ce kwashe su ka zuba su a aljanna falalar wanda ya mutuwar shahada kenan wata mata da take da ƴaƴa guda biyu kamar tagwaye zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka zo aka ce mata an je yakin Badar an kashe ƴaƴanki maza guda biyu sai ta ce ba nan matsala take ba ya rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har sai da aka kai ta gaban manzon Allah ta gan shi lafiya lau sai ta ce to duk wata musiba in dai ta shallake kan manzon Allah to mai sauki ce saboda haka
jihadi yana da falala, mutuwa a dandalin jihadi tana da falala, karka taba tunanin cewa wanda ya mutuwar jihadi yayi mutuwar banza, kai kar ma ka kira shi mamaci, domin Allah da kanshi ya ce rayayye ne. To saboda haka jama'a, mutane sun waye gari yau suna kin mutuwa. Yo, ko ba mu karanto ayoyin nan da hadisan nan ba, shata ya bayyana sirrin, yace abin da yasa mutane ba su san mutuwa sai yace yo ɗan gaskiyar mu kadanci, wato gaskiyar ce te karanci, kake tunanin in ka sadu da Allah ya za ku yi. Eh, hadisi sahihi yazo ya fassale wannan mas'alar da shata yayi ishara akai. Hadisin da al-Imam Ahmad da Muslim suka ruwaito, manzo Allah yace wani mutum ne ba shi da sana'a sai satar likafani, aikin shi kenan da an yi mutuwa yau sai bi dare sai je fito da gawar, sai janye likafanin sai koma ya turbi da gawar sai je siyar da likafanin. Sannan tunda yake bai taba aikin kirki ba, sai kwanta ya rasu. To kafin ya rasu sai ya ce wa ƴaƴan shi, kun ganni tunda nake satar lifafa nake, banda wani aiki sai aikin banza, banda aikin alheri ko kwa ɗaya, dan haka ina jin tsoron gamuwa ta da Allah, dan haka yadda za a ina mutu ku dauki gawata ku je ku kona ta, sai ku dibi tokar tawa sai ku zuba a cikin buhu, sai ku je bakin teku sai iska ta taso mai karfi, sai ku daga tokar tawa sai ku zazzage sai ta bi iska, kun ga na kaucewa Allah kenan. Ƴaƴan suka ce haka za a yi baba. Dattijo ya kwanta ya rasu, ƴaƴan shi suka bi wasiyar shi daya bayan daya, suna daga tokar suka sheke shi suka tafi suna munna, baban mu ya gudu, baban mu ya gudu ya sha. Sai Allah ya tattaro shi ya raya shi sai aje shi gaban shi, sai makyarketa, me yasa kai haka? Sai ya ce wallahi tsoron ka nake ji. Sai Allah ya ce je kana gafarta maka tunda kana tsoro, tunda har kana jin tsoron Allah to je kai ya gafarta maka. Jama'a mun ji wannan da kyau ko? Ashe kun ga wannan mutumin me yasa yake tsoron haduwa da Allah? Gaskiyar shi ce kadan, kun ga maganar shatan. Amma duk mutumin da ya san ba shi da matsala, yo menene? Ya san cewa kananan zunuban da yake kewaye da su Allah kuma ya alkawari zai gafarta mishi. Yo, amma in ya zama mushriki ne, kai shirka kake yi, bid'a kake yi, zalunci kake yi, mugun hali ne da kai, baka da mutunta mutane, baka ganin mutuncin makwabtanka, kula da haƙoƙin iyaye babu, makwabta abin da ya shafi tarbiyyar ƴaƴanka ba abin da ya shafe ka da Allah ko kuma da al'umma, ai dole ne zaka ji tsoron mutuwa. Dan haka tsoron mutuwa alama ce ta rashin gaskiya, ku auna wannan da kyau ku ji. Tsoron mutuwa alama ce ta rashin gaskiya. Jirgi yayi hatsari rannan, yayi hatsari gari ya waye, airport sai ke rama-rama saboda dama arna su suka fi hawa jirgi. Sai aka samu wani musulmi ba Kano, aka ce to kai yaya? Yace a, yace me zai hana? Da ba muna hawa ba ya fadi. Yace Allah ne ya kawo wannan. Yace kai baka jin tsoro? Yace dan me zan ji tsoro? Yace kaga tikiti na ma. Eh, ina ruwan ba Kano. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Haka abin yake. Yo, dan me zaka ji tsoron mutuwa? Zaka iya kauce mata ne? Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Mutuwar da kuke gudar mata ita tana nan tana bin ku, ajalin ka ne kawai bai ba. Ina fatar mun gane ajalin ka yana yi za ta riske ka ko a sallah ne. Akwai jika manzon Allah mai suna Zainul Abidina, sallah yake, sujuda yake, kafin ya dago sujuda ta biyu sai ya mutu, sai Allah ya zarara. Allah ba zai lura sallah yake ce to ku bari yayi sallama dai, a'a, in har ajali yayi shikenan, kana mutuwa kuma ba matsalar kenan ba, kana zuwa kabari sai an tambaye ka me addinin ka, waye ubangijin ka, me zaka fadi game da mutumin da aka aiko muku, wani aiki kai? Manzon Allah yace mumini sai yace ubangiji na, Allah ne ubangiji na, haka zai gaya mala'iku. Tsoron wa zai ji? Allah yake jin tsoro, kuma ya san cewa ya tattali jawabi. Waye ubangijin ka? Allah ne ubangiji na. Me zaka fadi game da mutumin da aka aiko muku? Mumini sai ce Muhammadu kuke nufi? Zai ce eh. Sai ce manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. To me addinin ka? sai ce musulunci ne.
Duk wata kungiya an ka fada a nan wuta zaka wuce, duk dariƙar da ka fadi wuta zaka wuce.
Sai ka ce musulunci kawai.
Inna ad-dina 'inda Allah al-Islam. Kadai addini a wurin Allah shine musulunci.
The true religion accepted in the sight of Allah is Islam. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ.
Wanda duk yazo da wata hanya da ya kama wanda ba musulunci ba, pau pau, Allah ba zai karba ba ranar kiyama, kuma yayi asara, wuta zai je. Dan uwana, kai alfahari da musulunci fiye da kungiyarka, kai alfahari da musulunci fiye da dariƙarka, kai alfahari da musulunci fiye da kabilarka, kai alfahari da musulunci fiye da duk wani abu wanda ya shafi dariƙa, mazhaba, mene, duk sanda aka tuntube ka kace kai musulmi ne. Huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha. Tun a addinan da Allah musulmi ya kira ku, har zuwa yanzu musulmi ne sunan ku. Annabi Ibrahim daga harsashin Ka'aba yake zai gina Ka'aba, shi da ɗan shi Isma'il, amma addu'ar da suke rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, Allah ka karba mana wannan aiki, Allah kai mai ji ne, kai mai ilimi ne. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, Allah mun tuba ka yafe mu, kai mai karban tuba ne, Allah kai mai rahama ne. Rabbana, ya Allah, alfarmar da muke roƙo kai mana, waj'alna muslimaini laka, ka sa mu zama mu musulmi ne gare ka. Wa min zurriyyatina ummatan muslimatan laka, ya Allah, ƴaƴanmu da jikokinmu, Allah kai mana arziki, a samu musulmi daga cikin su. Arzikin da Annabi Ibrahim yake roƙo kenan, Allah ya sa shi ya zama musulmi, ƴaƴan shi ma a samu musulmi da jikokin shi. Annabi Yaquba da yazo mutuwa, Allah yace am kuntum shuhadaa idh hadara yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha aba'ika ibrahima wa isma'ila wa ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimuna. Allah yake tambayar duk wanda yake karanta qur'ani ko yake sauraron al-qur'ani ko sakon ya isa gare shi cewa ko kana nan zaune jama'a, ko kuna nan zaune sanda mutuwa ta harlatowa, Annabi Yaqub ya tattaro ƴaƴan shi yace, ya ku ƴaƴana, idan na rasu me za ku bautawa ne? Sai suka ce za mu bautawa Allahn da ka bautawa, Allahn da iyayenka da kakanninka suka bautawa, sune Ibrahim da Isma'ila da Ishaqa. Wani Allah ne? Ilahan wahida, Allah ɗaya. Wa nahnu lahu muslimuna, ƴaƴan Annabi Yaqub gaba ɗaya suka hada baki, sai suka ce wa uban, kuma mu musulmi ne, dan haka baba ka kwanta lafiya, ka rasu lafiya, ka bar mu akan tarbiyyar da ka dora mu akai, ita ce musulunci. To ana nan sai wani ɗa cikin ƴaƴan Yaqub sai ya samu ɗaukaka, ya samu sarauta, Allah ya bashi ilimi, ya iya fassarar mafarki, Allah ya mai kyau. Da ya zo rasuwa, sai ya zo yana roƙon Allah, yana cewa rabbi qad ataitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith, ya Allah, na gode ka bani mulki na ɗana, Allah na gode ka sanar da ni ilimin fassarar mafarki. Joseph the dreamer, fatirar samawati wal ardi, ya Allah, kai ne ka halicci sammai da ƙasa. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah, ya Allah, kai ne majibincin al'amari na duniya da lahira, bani da kowa sai kai. Tawaffani musliman, arzikin da nake so kai mun, ka dauke ni ina musulmi. Wa alhiqni bis salihin, ranar alkiyama ka tashe ni cikin bayinka na gari. Jama'a, wannan jimillar tarihin bayin Allah kenan a cikin alqur'ani, dangane da dangantuwar su zuwa ga musulunci. Dan uwana, zaka ika danganta kanka zuwa ga musulunci? Kana ce sai dai kungiya ko dariƙa ko mazhaba ko ni philosophy ko ideology? La, duk sanda aka taba ka ce kai musulmi ne. Ina fatar mun gani. Wannan tambaya da za a yi maka a kabari, a ce meye addinin ka, amsar kenan al-Islam. Kana cewa jama'atu kaza, sai a ce wuta. Mazhabu kaza, sai a ce wuta. hizbu kaza wuta ideology kaza philosophy duk abin da ka fadi sai ka fadi al-islam don Allah bai san wani addini ba sai me sai musulunci don haka ya saba bakinka cewa kai musulmi ne musulunci ne addininka sannan sai a sake maka tambaya a kabari fa yanzu ake magana jama'a ba wurin zabe ba ba wurin aikin hajji ba a kabari sai kuma a ce da kai to wani aiki kai wama amaluka wani aiki kai in ka ce ai ni tsohon ma'aikacin leruwe ne ai ni ma'aikacin NTC ne ai tsohon soja ne ni ai da mu aka fara aikin yan doka eh to baka da kuma ne shi yasa kake fadin haka baka da kuma ne me aikin ka sai manzo Allah ya ce in mala'iku suka yi maka tambaya me aikin ka sai ka ce qira'atul qur'ana na karanta qur'ani wa amantu bihi na yadda da shi wa tabi'tuhu kuma na bi shi to jama'a kun ji fa ka karanta qur'ani ba fa a ƙarya a lahira ba haushe yayi hikima da an yi mutuwa sai ya ce wa ne ya riga mu gidan gaskiya wai ba a ƙarya a can ba a ciwa-ciwa a can can gaskiya da gaskiya ne zalika yawmul haqq gaskiya ce kawai ka karanta qur'ani ka iya karatun qur'ani dan uwana koko ka iya karatun jarida ka iya karatun mujalla duk ka iya irin waɗannan ka iya turanci ka iya phonetics ka iya phonology ka iya syntax ka iya stylistics duk ka iya waɗannan abubuwa grammar nau'o'inta da sauransu amma qur'ani fa baka iya ba har yanzu da irin magarubi alayhi wala rali ne kake cewa har yanzu za ku haɗu da Allah da kyau ka je ka iya karatun alqur'ani yau wayewar garin yau ka karanta qur'ani ka saurari karatun alqur'ani kar ka yaudari kanka innal ladhina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa atawuz zakata haka ne wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan ulaika yarjuna tijaratan lan tabur wadanda suke karanta littafin Allah suke tsaida sallah dukiyar da Allah ya ba su suke ciyarwa daga ita Allah yace wadannan sun kafa kasuwancin da ba zai rushe ba this is a concrete investment sun kafa kasuwancin da everlasting business kasuwancin da ba zai rushe ba jama'a karatun alqur'ani sai da sallah kyautatawa mutane to ka ji kasuwancin ko ka iya karatun qur'ani dan uwana maka iya baka daure ka sauke girman kai ka je a koya maka zaka ga mutum ya dage ana ta koya mai ABCD saboda ya je Lagos an yi mai turanci bai ji ba ya dawo da bakin ciki kamar zai mutu ce Allah sarki lokacin babana ne yake da asali ce yasa bai iya turanci ba dan haka ya dawo da bakin ciki amma baka iya karatun alqur'ani ba ka ji fa makomarka in aka tambaye ka aikin ka jama'a ba hana ka kai aikin kowace hukuma ba amma matsalar duk aikin da za ka yi a rayuwarka hanya ce ta ka rayu ka iya karatun qur'ani da aiki ne shi الإمام الشاطبي كتوا فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله والصفوة الملا أولو البر والإحسان والصبر والتقى haka yace gaba da yaban alqur'ani da masu karatun alqur'ani yace ya kai makarantun alqur'ani alheri ya tabbata gare ka iyayenka za a dibo su ranar alkiyama a tasa su gaba a dora musu kambi na sarauta crown kambin sarauta na aljanna sai a ce mala'iku su tasa su gaba su ne musu kirari suna jinjina musu su kai su aljanna jama'a kun ji iyayen wanda ya iya qur'ani kenan iyayen alaramma iyayen makarancin qur'ani fama zannukum bin najli inda jazaihi dan Allah tunda kuka ji uwar wanda ta iya karatun qur'ani mahaifin wanda ya iya karatun Qur'ani kun ji da yadda aka yi mai to ya kake tsammani shi kuma alaramma sai ce ulaika ahlul lahi waɗannan su ne fadawan Allah malami ba fadan Allah ulaika ahlul lahi waɗannan su ne na kusa da Allah wasafwatul mala su ne zababbun manyan mutane da ke kusa da Allah saboda haka don Allah dan uwana karka sake baka iya karatun Qur'ani ba ka cuci kanka yar uwata kace sake baki iya karatun Qur'ani ba kin cuci kanki karatun Qur'ani yayi sauki a yanzu fiye da yadda al'amarin yake ada yanzu dan islamiya a gidanku sai ki zauna da shi ya koya miki karatun Qur'ani amma wallahi in ka mutu baka iya karatun Qur'ani ba zaka rena kanka zaka daku zaka ci duka zaka lallasu ba wanda zai kwace ka haka nan sun hadisin ya fadi yace amma munafiki ko fajiri in aka tambaye shi waye ubangijinka sai fashi da ihu me aikinka sai saka ihu me zaka fadi ga mutumin da aka aika muku yayi ihu yace ban sani ba na dai ji mutane na fadin wani abu ban ma iya tuna abin da suke fadi ba sai yace da baka sani ba kuma baka koya ba idan baka sani ba hujja bace baka koya ba jama'a da yadda muka ga ahlus sunna duk wanda ya zama ahlus sunna sai muga yana zuwa koyan karatu yanzu ahlus sunna sun daina karatu ahlus sunna sun daina karatu sai matan su da ƴaƴan su yanzu sai sauraron radio kowa ya sai ƴar mutsular radio kawai yana jiran a fada shikenan sai dai kawai mutane yanzu sun zama sama'una lil kadhibi akaluna lis suhuti ba za ka je a koya maka qawaidi ba ba za ka ji akwai ma ahla riba ba za ka ji akwai ma karatun qur'ani ba arba'una hadis ba za ka ji akwai ma larabci ba huruful hijaiya tauhidi ba za ka ji akwai maka ba kuma an ce Allah ya sa mu ga annabi ka ce amin ana ganin annabi da addu'a ne da aiki ake ganin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wa man arada al-akhirah wasa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min wanda duk ke san lahira to yayi aikin lahira a halin yana mumini amma baka yi aikin lahira ba kuma a ce ana fatan a ga annabi ranar alkiyama ka ce ai abin falala ce falala je ka abu da credit ɗaya kaga ko za a dauke ka credit ɗinka kwaya ɗaya marks ɗinka guda 37 ka je ka ce kana san electrical electronics engineering will you be offered with the admission har abada kai da admission sai dai ka ji ana admission a asibiti an dauke ka kasuma ba za ka taba samun admission ba ashe in kana son ganin annabi sai kai wani aiki in ka je lahira sai a cece ka amma ka je tantirin matsiyaci baka da komai a duka ne maganin ka dukan lahira annabi ya ce idan aka yi mai tambaya ya kasa amsa sai a ɗauko guduma ta bakin ƙarfe sai a daki tsakanin kunnen shi da ƙeyar shi wani nama ne mai laushi rago a wurin ragon nama ne guduma ko ta katako aka doka mutum su ma yake yi balle gudumar kaɗan samu guduma gobe wurin kafinta kaɗan ƙwanƙwasa wurin za ka gane misalin karatun nan da kyau to balle guduma kabari wannan hadisi sahihi ne Bukhari da Muslim suka rawaito shi Allah madaukakin sarki ya tsare mu amin jama'a kun ji wannan muka ce abu na uku da ya ainihin likita mutane suka koma halin da suke ciki na kaskanci da wulakanci shine shagaltuwa da cin riba da kuma hila da barbaru na halatta abin da yake haramu wannan ya shagaltar da mutane a yau wannan yasa Allah ya saka su a halin da suke a ciki haka ne cin riba da kuma hila in aka ce kaza haramun ne sai ka ji mutum ya zo yana ta dabarbaru yana so sai an bi hanyar da za a halatta mishi haka manzo Allah ya ce Allah ya la'anci Yahudawa Allah ya haramta musu cin kitse sai suka koma suna narka shi suna siyarwa suna cin kudin yanzu ma haka mutane suke rayuwa Allah madaukakin sarki ya tsare.
Amin.
Sannan daga cikin abubuwan da muka fadi a jiya, muka ce barin jihadi shi ma ya saka musulmi a halin da suke ciki ko? Mun fada haka ko? Sannan muka ce kuma barin umarni da kyakkyawa da kuma barin hani daga munanan ayyuka. In kaga mutun yana kyakkyawa, in kaga mutun yana mummunan aiki ba za ka hana shi ba. in kaga abin da ya kamata ai ba za ka faɗa ba to jama'a wannan fa duk tun daga farkon wa'azin nan har zuwa yanzu da nake magana jama'a ina yin tilawar maganganun da na faɗi a jiya ne gashi kusan awa daya na tuno maka abubuwan ne in baka samu kasar din jiya ba kaga in ka samu na yau zaka gamsu da waɗannan bayanan kenan to yanzu bayanai na gaba waɗanda ainihin wato zamu ci gaba dangane da halin da musulmi suka samu kansu a ciki dangane da al'amuran nan me ya kai musulmi a waɗannan halayen to su ne zamu ainihin ci gaba da faɗi muna kawo mafita a kai insha Allahu ta'ala Allah madaukakin sarki ya taimake mu daga cikin abin da musulmi suka samu kansu a yau wanda ainihin ya saka su dangane da halayen nan da suka samu kansu na kaskanci da wulakanci jama'a akwai wani mummunan hali wannan halin shine shirka jama'a a yau akwai musulmi da yawa suna shirka shirkan nan da muke magana jama'a ta shafi at-ta'abbudu li ghairi Allah ta'ala bi sarfi ayyi naw'in min anwa'il ibada li ghairihi subhanahu wa aktharuha intisharan du'a'u ghairi Allah ta'ala min al-amwati sawa'un kanu awliya'a salihina aw ghairi dhalik kun ji matsala ta farko da zamu tattauna a yau ayau musulmi da dama sun samu kansu suna bautawa wani wanda ba Allah ba suna kiran wani wanda ba Allah ba suna daukar mukaman Allah suna ba wani wanda ba Allah ba kamar me sai kaga mutun yaje ya durkusa jikin kabari yana roƙon kabarin nan ya biya mushi bukata a halin me kabarin nan jiya ko shekaran jiya ko bara ko shekaru 50 ko 500 ko makamantan haka aka dauke shi aka mai wanka tsirara aka saka shi alkafani aka je aka kai shi wanda da yana iya tsinana wa kanshi wani abu da bai bari kun ga tsareken shi kun mai wanka ba amma gobe kuma sai mutun ya je durkusa gaban shi yana cewa shehi bani da jali shehi mutuwarka abubuwa sun rikice shehi ka agaje ni jama'a wannan shirka ce ba musulunci bane wannan mutumin da kake kira salihi ne na gaske koko ba salihi bane jama'a mun gane wannan haka kiran wani wanda yake mai rai ne amma baya kusa jirgin ruwa ya zo ya tangal-tangal madadin ka kira Allah mota ta yi tangal-tangal madadin ka kira Allah tintibe ka gabza sai ka kira shehu da bello shirka ce wannan shirka ce ba a kiran kowa sai Allah amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa'al ardi a ilahu ma'a Allah Allah shine yake yaya bala'i in aka shiga halin kunci an fahimci wannan ya yaye duk wata musiba da ta taso jama'a ku saka wa mutane Allah a zuciya koda waɗannan waliyai waliyan ne na gaske koda salihan salihan ne na gaske amma Allah ya fi su ko bai fi su ba to ku saka wa mutane Allah a zuci mana mata annabi Ibrahim yayi tafiya da ita sai sarkin garin ya aiko aka kama ta aka ji aka ce sarki ranka ya dade wani bako mai suna Ibrahim ya fito ya zo garin nan da matar da tafi kowa kyau me zai ana ba za a je a kawo ta ba yace me ake jira aka je aka kawo ta ana kawo ta ya saka ta a daki yana shiryawa zai tashi zina da ita sai nan da nan ta tashi ta alwala ta sallah raka'a biyu ta daga hannu ta roki Allah ta ce ya Allah saboda imani da nai da kai na yadda da annabinka Ibrahim tunda nake ban taba zina ba mijina kadai Ibrahim ya sanni ya Allah kakka bari wannan kafiri ya keta min mutunci sai ya fadi ya suma sai ya hauma kyarkyata sai kuma ta tsorata tace ya Allah daga ni sai shi a daki in ya mutu kuma sai a ce na kashe shi Allah ka saushi sai kuma ya watsake bai gaji ba taga ya sake yunkuri zai kintsa ta kuma ya sake ta kuma da suka yi so uku sai ya kira yaran shi yace kai aljana kuka kawo mini ashe wannan hadisi yana nuna mana aljanu suna rikida suna zama mata ko yo dubba Kano ai ya san ta madaba ko ya san yar madaba ko ya san me kofato ko eh dubba zazzagi shi ma ya san yar fizat ai ina fatar mun gane an gane wannan da kyau to idan kun fahimci wannan da kyau yanzu jama'a bala'i ta shiga ko ba bala'i ba wa ta kira Allah imaninta da annabi Ibrahim tai tawassuli da shi to yanzu ku saka matan ku wannan mana, ku saka ƴaƴan ku wannan mana, shehunnai kuma ku ce Allah ya ji kansu. Amma sai ku ce a manta da Allah a koma ana kiran waɗannan, in an ce muku koma Allah sai ku ce shehunan ba su da daraja ne. To yanzu in aka ɗauki mazhabinka aka hukunta muku, yanzu Allah bai da daraja ne da aka bar shi shi ba? Saboda haka ku saka wa mutane Allah a zuci, matarka, ƴaƴanka, in ɓarayi suka kama su, in ƴan kan suka kama su, ƴan ɗaukar amarya su kira Allah maɗaukakin sarki, Allah shi zai ƙwace su. To jama'a, idan kuka gane wannan, wannan irin shirkar a yau ta yaɗu, yanzu je kaka ga ɗan fodiyo har ya rasu yana faɗa da irin abin da ake yi a kaburbuka na bauta. Amma je kaka ga ana bauta a kabarin ɗan fodiyo, kana tafiya sai ka ji almajiri ya kira ka ya ce kai wangame ta haya taho bakani albarka shehu. Ka gani? Ba za ka ci albarka Allah ba, ba za ka ce zo ka bani sadaka saboda Allah ba. Ka je kaga ana kewaye kabarin ɗan hodiyo, labulan da aka kewaye kabarin ana shafashi ana shafawa a jika. In ka ce ba daidai ba ne sai a ce kana nufin ɗan hodiyo bai da daraja. Ɗan hodiyo yana da daraja, amma a karanta littafin shi Nurul Albab mana ya ce haka ba kyau. A karanta littafin shi Tamyizul Muslimina minal Kafirina ya ce ba yi da kyau. A karanta littafin shi Usulul Tariq ya ce babu kyau. A karanta ainihin Ihya'us Sunna ya ce babu kyau. To dan me za a yi? Za a ji tsoron Allah ba a hada mutane da Allah? Ga mutane sun yi tafiya su uku, rami sun shiga cikin kogo, dutse ya fado ya dode su, da sunan wa suka roka? Allah suka roka da ayyuka na gari, sai nan da nan kogo ya bude suka tafi. To jama'a, wannan irin shirkar da mutane suka samu kansu a ita a yau tana daga cikin bala'in da musulmi suka ainihin saka kansu. Shi yasa Allah ya aje kafirai suke wulakanta su, maƙiyansu suka taso su gaba su yadda suke so su rayu. A koma ga Allah mana, a rabu da kowa a kama Allah. Wa tabattal ilaihi tabtila rabbus samawati wal ardi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Haka Allah yake, ka kwashe inaka inaka gaba ɗaya ka koma wurin Allah. In ka ce waye Allah, sai ya ce Ubangijin sammai da ƙasa, babu abun bautawa sai shi. Ka ɗauki Allah shine wakilinka mana. Wasbir ala ma yaquluna, amma ka yi haƙuri. In ka ɗauki wannan aƙidar, za su zage ka, za su ɓarnata ka, za su wulakanta ka. Sai Allah yake ka yi haƙuri game da abubuwan da kake faɗi. Wahjirhum hajran jamila, ka ƙaurace musu kyakkyawar ƙauracewa. Shine kar ka saka kanka cikin abin da suke yi, amma kuma ka ci gaba da musu wa'azi, kar kai fushi. Shine ƙauracewa kyakkyawa. Jama'a, kun gane wannan da kyau? Saboda haka shirkan nan ta wajen bautawa wani wanda ba Allah ba ta taimaka musulmi sun samu kansa halin da suke ciki. To yanzu ina mafita kenan? Sai a tuba a bar irin wannan shirka, a dawo ana kiran Allah maɗaukakin sarki. Muƙaman da ake ɗauka ana ba wani wanda ba Allah ba, a daina jama'a. Ku ji shugaban ɗariƙar Ƙadiriyya na Kano a cikin littafin shi mai suna Fatuhul Maula fi zikri manaqibi Sayyidi Abdul Qadiri, yace jilani babu taqaddama, tulloton ai sama ai ƙasa, Allahu ta'ala mai duka, ya shugaba Abdul Qadiri sun zauna dab da Ubangiji, kabal kausaini aji aji, ru'ul arwah yana taji da kirarin Abdul Qadiri. Yanzu wannan jama'a wai si da Abdul Qadiri sun zauna kafada da Allah, har ma mala'iku suna jin hirar da Allah yake da mala'ika Jibril. Yanzu wannan yanzu ba a ci mutuncin Allah ba? To sai ku ce wannan da Hausa aka rubuta jama'a, kuma da kananci aka yi, kuma ni ɗan kanawa ne wa walidin wa ma walada. Jama'a, mun fahimci wannan da kyau. Wannan ba Larabci ba ne, balle a ce ba a fasara daidai ba. Ku ji, sun zauna dab da Ubangiji, ruhul arwah yana ta ji, kabal kausaini aji aji da kirarin Abdul Qadiri. Sai ce idan ka tashi kai magana, kana a kanan ka ko katsina, zaman bagadaza baya hana, ya ganka ya jika ko a ina, kadai yake bai kamata sa ba, wali yake shehu ko a ina. Wai idan ka tashi kai magana, kana nan in kai magana, kana a kanan ka ko katsina. Shi kuma Abdul Qadir yana can cikin kabari a Bagadaza, Iraki. yace zaman bagadaza baya hana ya ji ka ya ganka ko a ina sai ce kadai yake bai kamata sa ba ai shi kadai ne wahdahu la sharika lahu a cikin me sai ce wali yake shehu ko a ina duk inda wali yake bai kai shi da Abdul Qadir ba wahdahu la sharika lahu ne fil wilayati sai ce ba dan kunyar sarkin sa ba ya sawo aljanna gaba mu shige ta anan ba fargaba dan girman Abdul Qadir haka ake karanta ta jama'a je ka Kano ka ci haka baka ji wani katu ya ci dankali mala ya koshi Allah ba shi gantaka muke ba ya ci dankali ya koshi haka suke karanta ta ba dan kunyar sarkin sa ba ya sawo aljanna gaba mu shige ta anan ba fargaba dan girman Abdul Qadir jama'a dan Allah dan Allah jama'a wannan musulunci ne wai sidi Abdul Qadir yana jin kunyar Allah ne kawai in ba dan haka ba wai zai kawo aljannar maiwa ma a Kano zai sauke ta bayan gidan sarki ai ta shiga kawai yace amma yana jin kunyar Allah ne dan haka ya dan saurara kawai jama'a wannan da Hausa aka rubuta littafin yana nan cikin office din nan dake baya na yanzu sannan yana nan mun zuba shi cikin computer dan mu ɗan jaridu ne na musulunci muna sajjala me ya faru a Najeriya daga shekaru 100 zuwa yanzu muna sajjala duk abubuwan da malamai suke rubutawa da na sunnar da na bid'ar duk muna nan duk mun sajjala su a cikin computer saboda mu bayyana wa duniya abubuwan da ya faru a wannan lokaci jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to yanzu dan Allah jama'a yanzu a ce sidi Abdul Qadir ya isa ya sako aljanna a shige ta anan al-imamu al-hakim Abu Abdullah a cikin littafin shi al-mustadrak ala sahihain ya rawaito hadisi da isnadi sahihi manzon Allah yace wata rana annabi Yusufa yayi wasiya cewa in ya mutu randa diddangin shi bani Isra'ila za su tafi su bar kasar Masar su je su haƙe kabarin shi su tafi da gawar shi dan annabawa kasa ba ta cin su wannan wasiya kunne ya girmi kaka har lokacin annabi Musa sai bani Isra'ila suka ce za su kwashe inasu su tashi daga kasar Masar su koma kasar Kan'ana ita ce kasar Filistinu ta yanzu to daga nan sai dattawa suka ce to ai annabi Yusuf yayi wasiya cewa ran da za a tafi aje a haka kabarin shi a kwashi gawar shi a tafi to amma yanzu wane ne ya san inda kabarin yake sai annabi Musa ya fara cigiya sai aka yi jingo sai aka kira taro jama'ar musulmi wanda da ya san inda kabarin annabi Yusuf yake zo ya fada don za mu bar gari mu tafi da shi sai wata tsohuwa sai ta ce ita ta sani to inna sai ki gaya mana sai ta ce a'a sai an bata aljanna yau duk wata falala da ka samu ya kamata ka ci moriyarta yau wannan ilimi da take da shi ya kamata ta samu wani abu sai annabi Musa ya ce a'a aljanna ba ta ba ce ba zan iya baki ba in dai zaki nuna mana sai ki nuna mana nan take sai Allah ya mishi wahayi ya ce to ni ta wace ka ce na bata sai ya ce to inna Allah da yake da aljannar ya ce ya baki dan haka mu je ki nuna mana taje tace kun ga inda ruwan nan yake ku kwarfe aka haka sai ga gawar annabi Yusuf aka dauko aka saka aka tafi da shi dalilin da yasa na kawo wannan hadisi ne sahihi al-imamu al-hakim ya rawaito shi a cikin kitabul mustadrak ala sahihaini hakim ya inganta shi zahabi ma ya amince da ingantawar to menene bayani akai ga annabi Musa yana daya daga cikin manyan manzannin Allah bai isa ba da aljanna ba amma ga sidi Abdul Qadir shi zai iya taso ta a cika a shiga yayi takiliya ana shiga kawai shikenan ba matsala wallahi jama'a ana cin mutuncin Allah a irin waɗannan maganganu to yaushe za a ce waɗannan hanyoyin jama'a Allah ba zai wulakanta mutane ba an yi wa Allah wulakanci an kwashi mukaman Allah an raba wasu tare da cewa sidi Abdul Qadir ba mu fadin komai akan shi sai alkhairi duk sharri akai mishi ka karanta littafin siru alamin nubala ka karanta littafin al bidayatu wan nihaya zaka ji gamsassun bayanai sidi Abdul Qadir salihin bawan Allah ne an dauki sunan shi ne kawai an yi kandagarki dan a rinka ƙarya
ai wata rana kawai shedani yazo yana magana da shi sai yace si da Abdul Qadir anta Allahu allazi la ilaha illa anta kai ne Allah sai yace man anta waye kai ikfa adu wallahi wargaje ka ba nuri makiyin Allah sai shedanin kawai sai kyalkyale da dariya yace Allah ya kubutar da kai saboda iliminka da imani yace na batar da mutane sun fi 50 ta wannan hanya kawai sai ka ji wani yazo ya ce maka kai ne Allah ga sunan suna yawo da charbiya annan kawai sai a ce kai ma Allah ne kai ma Allah ne kuma shehin sai yana ta karewa a radio cewa ai kamar haji kaje ka dawo da akwatuna kawai ai misali ne mai sauki kai yanzu kai ka yarda kai Allah ne ko kuma kawai sai ka ga yarinya katuwa wai ana ce mata sayyida ta ki aure kawai ana ce mata wai ta ga Allah ana cikin tafiya ƴan mata na binta kawai sai ka ji wai ta kauce ta yi shiru haka sai ya ce ku ja baya sayyida na magana da Allah eh ta isa ce magana da